أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun wannan littafi mai albarka Umdatul Ahkam wannan shine zaman mu na 107 a cikin karatun littafi kuma yau muna hudu ga watan Jumada Tsaniya shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu daidai da 6 ga watan Janairu na shekara ta 2022 miladiyya mun kammala kitabul ashriba za mu shiga cikin kitabul libas wato babi ne da zai yi bayani akan abin da ya halatta da kuma wanda bai halatta ba a cikin tufafin musulmi al libas a larabci kalma ce da ake nufin sutura ko kuma kaya da shi kayan sanyawa kuma wannan kalma ta libas tana nufin duk wani abin da za a iya riƙar shi a matsayin sutura don suturta al'aura ko domin yin ado ko kuma domin ba da kariya ga ɗan adam daga sharrin zafi ko sanyi haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi irin wannan baiwa da yawa ba 'yan adam a cikin alƙur'ani ya ce ya bani adama ƙadan zanna a rai kuma libasan yi wari sau aji kuma rishen wa libasan taƙwa zalika khair zalika min ayatin lahi la'allakum tadhakkarun to wannan baiwa ce da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bayinsa wato 'yan adam domin yana daga dalilan fifitakar ɗan adam akan sauran halittu wannan ɗin misali in mun duba za mu ga a wannan doron duniyar tamu in banda ɗan adam babu wata halitta da Allah ya huwace mata sanya tufafi ya kasance a zamanin farko an fara riƙar tufafi ne daga gashin dabbobi ko fatun dabbobi da sauransu har yanzu nan akwai al'ummomin da ke zaune a ƙasashen irin su Eskimo da yankuna na Rasha da wasu yankunan daga ƙasar China wanda har yanzu nan da fatun dabbobin suke yin tufafi har ila yau wasu su kabar Eskimo din suna yin tufafi ma da fatar kifi sannan a nan yankin mu na Afirka a wancan zamanin waɗanda suke zaune a guraren da akwai namun daji irin su kura da musa da sauransu su ma sukan yi tufafi daga fatun irin waɗannan dabbobin wasu kuma waɗanda ke zaune akan duwatsu sukan sanya ganye da sauransu domin labari ya tabbata cewa ko a zamanin Sardauna akwai al'ummomin da ya tarar da su a yankin Gongola da yankin Benue da yankin Plateau waɗanda har a wannan lokacin ba sa sanye da tufafi a bantai suke ɗaurawa wasunsu kuma ganye suke ɗaurawa a jikinsu haka suke yawo rabin jikinsu ƙarara to sannan daga baya ɗan adam sai ya fara samun ci gaba aka fara yin tufafi daga auduga da kuma alhariri sannan sai aka dawo ana yin kuma tufafin daga alhariri wanda aka cuɗanya shi da auduga daga nan kuma har zuwa wannan zamanin namu ya zamto akwai abubuwa da yawa da akan yi tufafin daga gare su akan yi tufafi hatta daga polyten wannan leda kenan da kuma polyester wanda shi polyester kaga wani abu ne wanda yake masno abu ne wanda ba ainihin haka yake ba daga wani abu aka samar da shi kamar daga roba ne ko yau daga roba aka samar da shi wannan duk yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayewa bayinsa ɗan adam domin su suturci al'aurorin su su bambanta tsakanin su da dabbobi shi yasa ma kasancewar wannan din ni'ima ce sai Allah subhanahu wataala ya koyar da mu ta harshen manzansa idan zaka sanya tufafi kai addu'a kai ka doki Allah ya sanya maka albarka a cikin wannan tufafin da ka sa musamman ma sabon tufafi to saboda wannan ne kuma sai Allah subhanahu wataala ya bambance mana abin da yake na halal daga cikin nau'o'in tufafin da ya kamata musulmi ya sanya da kuma wanda bai kamata musulmi ya sanya ba saboda dalilai waɗanda Allah subhanahu wataala shi ya barwa kansa sani hadisan da zamu karanta a cikin wannan babin duka su ne mana bayani ne game da abin da ya halatta da wanda bai halatta ba na daga tufafi hadisin da zamu fara karatu akan shi a cikin wannan littafi shine hadisi na 410 a cikin jerin hadisan da ke cikin Umdatul Ahkam an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbisuhu fil akhirah wannan hadisin an karbo shi daga sayyidina Umar dan Khattab yadda Allah ya tabbata gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace la talbasul harira kada ku sanya al hariri fa innahu man labisahu fid dunya domin yadda zancin yake duk wanda ya sanya shi a nan duniya lam yalbisuhu fil akhirah to ba zai sanya shi ba a lahira hadisin yana magana ne akan haramcin sanya tufafin alharimi kuma cewa duk wanda ya sanya shi a nan duniya ya ado da shi to za a haramta masa sanya shi a aljanna ko da ya samu shiga aljanna din to ba zai sanya wannan alharimi din menene alharimi malamai suka ce kamar yadda Ibn al-Munakkin ya faɗa ya ce alhariri suna ne na jam'i kwaya ɗayansa ana ce masa harira hariratun kuma ana kina shi da wasu sunayen a larabci kamar addimaksi da kuma asaira'u da kuma asatra'u wa'ina duka suna ne na alhariri alhariri ainihin shi wato saƙa ne da ake samu daga wata tsutsa ce wadda akwai ta kamar a yankunan China da sauransu suna da irin wannan tsutsar takan yi saƙa a jikin bishiyoyi saƙa take kamar irin na gizo-gizo amma ya fi na gizo-gizo ƙarfi wannan saƙa ta da shi ake yaɗa in an yaɗa sai a je a sana'anta shi a saƙa shi a mai da shi kamar gari sannan sai kuma a saƙa shi ya koma ya zama tufafi kaga wannan wata baiwa ce ta Allah subhanahu wataala da kuma fikira da Allah ya sanya wa ɗan adam wanda har zai iya mai da abin da ke fita daga jikin tsutsa a mai da shi kuma ya zama abin amfani alhariri ɗin nan yana da laushi yana da ƙyalli don haka ma ko a zamaninnikan baya zamanin jahiliya sarakuna ne da manyan masu arziki suke iya sayen shi su ɗinka yana daga cikin nau'in tufafin 'yan aljanna ashe na cikin alqur'ani Allah yana gaya mana yana faɗa game da 'yan aljanna ko wadi mun ta'ama lahu bi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nuri mukum lawjihi la ilaha nuridu mukum jazaan wa la shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qam darira fa waqahum allahu sharra zalika alyawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira sannan a wasu guraren Allah yana faɗa tufafin da 'yan aljanna din wa hullu asawira min fidda kaga wannan duka nau'i ne na abin nan gashi nan aliyahum siyabu sundusin khudurun wa istabrak wannan duka nau'i ne na tufafin 'yan aljanna din yuhallawna fiha min asawira min zahabin wannan hadisin na sayyidina Umar radiyallahu anhu ba shi kadai bane hadisin da ya zo akan haramcin sanya irin wannan tufafin misali akwai wata ruwaya ita ma daga sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu cewa ya je kasuwa sai ya ga wani tufafi haka riga ne da kwarjalli wanda aka yi shi daga istabrak istabrak din nan nau'i ne shi ma dai na alhariri din daga sai ya dauko shi ya karbo ya kawo ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka sai wannan mana karbin ado da shi idan ranar idi ta zo ko idan wasu jama'a sun zo masu yawa wanda suka zo dan su karba addinin musulunci sai ka sanya wannan tufafin ka fito da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu aw innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu ai wannan tufafi ne na wanda bai da rabo a lahira kadai wanda ke sanya irin wannan tufafin sai wanda bai da shi da rabo a lahira haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi sai Umar radiyallahu anhu sai ya zauna lokaci mai tsawo a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai bayan ya koma gida annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika mishi da wata jubba an san jubba aiko riga ce mai shigen kamar alkyabba haka amma ba ta kai alkyabba girma ba jubba haka an san jubba sai ya aika mishi da wata jubba ta dibaji shi kuma dibaji nau'i ne shi ma dai na alhariri sai dai ya fi alhariri kauri shi ma dai yana daga cikin nau'in tufafin da aka hana sawa ya aika wa sayyidina Umar sayyidina Umar sai ya karba abin ya taho da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka ce min wannan tufafi ne na wanda bai da rabo a lahira kuma gashi ni ka aika min da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai na aika maka da shi ne dan ka sayar da shi ka je kai wani abu da kudin ka je ka biya bukatar ka da kudin ba aika maka da shi na yi da shi dan ka sanya ba hadisin wannan da muka karanta yana koyar da mu abubuwa da yawa abu na farko da zamu rika daga cikin hadisin shine haramcin sanya alhariri bisa mazajen al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da wata rana aka bashi alhariri sai ya ba wa sayyidina Ali radiyallahu anhu kyautar sa sayyidina Ali radiyallahu anhu shi kuma sai ya yanko wani abu daga cikin alharirin ya daura ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi inni lam udikaha li talbisa wa innama a'taytukaha li talbisaha nisa'ak ai yace kai Aliyu ai ban baka shi dan ka sanya a jikinka ka fito kana ado ba kadai na baka shi ne dan ka ba wa matanka su sanya anan yana nufin da matar shi da mahaifiyar shi da kuma yar babban shi da take da suke tare da shi sai na lura da wannan wani yace sai na je na kike ta wannan alharirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani na mai da shi ya zamto zannuwa haka sai na ba wa fadimomi su daura ya ba wa fadimomin nan fadima ce guda uku a gidan shi fadima ta farko ita ce matsayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadima ta biyu ita ce mahaifiyar sirna Ali din fadima bintu Asad bin al-Hashimiyya fadima ta uku ita ce fadima bintu Hamza fadima yar sirna Hamza radiyallahu anhu to haka nan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba aikawa sayyidina Usama bin Zaid da al-Hariri din shi ma dai sai ya ga mishi yace ya rarrabawa matansa kamar yadda yayi wa sayyidina Umar din abu nabi da zamu rika daga wannan hadisin shine ijma'i ne na dukkan malaman al-umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa sanya al-Hariri bai haramta ba ga mata su mata za su iya daurawa duk da cewa sayyidina Abdullahi dan Zubairu radiyallahu anhu a farkon lamari ya saba wa wannan ijma'i shi ya tafi akan cewa daga mazan har matan babu wanda ya halarta ya sanya alhariri amma daga baya an ce ya dawo daga kan wannan fahimtar tashi shi ma ya koma kan fahimtar sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umma abu na uku shine duk wani tufafi wanda galibin tufafin alhariri ne to haramun ne mutum ya sa kamar a ce ga wani tufafi wanda an saka shi ne ko kuma an danka shi ne irin faci-facin nan kamar an yi shi ado haka da alharirin a jikin shi to idan ya zamto alharirin yana da yawa a jikin shi haramun ne musulmi ya sa ko kamar tufafin da zai zamto kamar falmaran ka zan falmaran ai an yi mata yar ciki ko ya kuke cewa abin kamar irin daga ciki din nan a sanya wani tufafin har ila yau shafi ko yawa shafi yau to ko da an yi wa tufafi shafi da alhariri haramun ne musulmi ya sanya namiji yawa amma in mace ce za ta iya sanyawa ko ta waje ko ta ciki abu na hudu malamai suka ce ya halatta mutum zai iya yin wata alama a jikin tufafin shi da alhariri din dan kadan haka dan sanya haka dan yi wata yar alama haka amma kada ya wuce tsawon yatsa hudu abu na biyar da hadisin ke koyar da mu shine wannan ukubar ta cewa duk wanda ya sanya alhariri a nan duniya a lahira ba zai sanya ba wannan ukuba ce da Allah subhanahu wataala ya faɗa ta harshen annabinsa kuma mun yi imani ita lalle za ta faru a lahira duk wanda ya sanya alhariri ko musamman ma wanda zai sanya da gangan bayan bayanin haramcin ya je mishi to lalle ya shirya wa wannan ukubar sai dai in ya tuba abu na shida shine ya halatta mutum ya sanya alhariri dan magani kamar yadda sayyidina Abdurrahman dan Auku da sayyidina Usman dan Affan sun kasance sun kamu da wani ciwo na kaikayi jikinsu yana kaikayi duk tufafin da suka sanya shi jikin yana ta kaikayi da shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu sanya alhariri saboda shi alhariri tunda yana da laushi ba zai rika gogar tufafin ba zai rika gogar fatar jikinsu yadda har kaikayin zai dame su ba abu na bakwai da zamu rika daga cikin hadisi shine haramcin dai kamar da alhariri ya haramta to haka nan duk wani abu wanda aka yi shi da alhariri din kamar filo ko shimfiɗa ko bargo ko mayafi na alhariri to haramun ne musulmi ya amfani da shi kamar da ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisi daga sayyidina Huzaifa radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu daga shan ruwa ko cin abinci a cikin ƙwaraye na zinari da azurfa yace haramun ne mu ci abinci a ciki haka nan ya haramta mana sanya alhariri da dibaji da kuma zama akan shimfidar da aka yi ta da alhariri ko dibaji ya zo a cikin hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da hanki haka ya musu sallah a gidansu to zai yi sallah akan wata tabarma yace sai na jiyafa wata tabarmar ruwa saboda ta yi baki min dunu malubisa saboda an dade ana sanya ta ma'ana a harshen larabci hatashin fadar da ake zama akai to wannan ma za a iya kiran shi labsu wato sanyawa zama akai da kuma duk abin da aka haramta sanyawa a jiki to haramun ne kuma ka zauna akan shi saboda shi ma zaman kamar ka sanya ne a jikinka wallahu a'lam an Huzaifa bin al-Yaman radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سهاسهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وانا حديث أنكر عشر بسيرنا حذيفة بن اليمان يدر على ثبت قريش لشيء ما هي تنسى دك ننسو صحابين سيرنا حذيفة انا رجل صحابان دا suka samu kusanci sosai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam kan gaya mishi zantuka na sirri wanda baya gaya wa sauran sahabbai har ma ana kiran shi sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato madaukin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh domin ya gaya mishi sunayen munafikai ya gaya mishi abubuwa da yawa ne masu muhimmanci har sai da ya zanto a zamanin halifancin sayyidina Umar yakan je wajen Huzaifa ya ce Huzaifa ina maka magiya dan Allah a cikin munafikan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga maka akwai sunana sai na Huzaifa ya ce sai shirye kyale shi wata rana sai na Umar yamar magiya ya ce Umar babu sunanka amma daga yau karka kara tambaya ta kuma duk wanda ya sake zuwa ya tambaye ni ma bazan ga yamar ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi kuma ya ce kare ga kowa sai ya zama idan an yi mutuwa sai na Umar in yazo zai wa gawar sallah yakan waiwaya ya tambaya ya ce a cikin jama'a da suka zo gunnan sallatar gawar nan akwai Huzaifa nake ce eh akwai Huzaifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar sai ya tsaya ya sallaci gawar amma aka ce mishi ba Huzaifa yace to Huzaifa ina yaje inda ya tabbatar Huzaifa yana gari kin zuwa gun sallatar gawar yi sai na Umar sai ya juya ya ce a ku nemo ni shi shi ma ba zai gawar sallah ba tunda Huzaifa bai zo ba shi ma ba zai gawar sallah ba Huzaifa yana daga cikin wato
yana daga cikin girman sa a tsakanin sahabbai yana kallo aka kashe mahaifinsa a rashin sani amma yana yin addu'a ta neman gafara ga waɗanda suka kashe mahaifin nasa a ranar yaƙin Uhud ne da waje ya tsude har ba ka iya bambancewa tsakanin musulmi da kafiri wani sahabbai da suka ga mahaifin Huzaifa din sun zata ba musulmi bane suna saran shi suna sukan shi sun kewaye shi suna kokarin kashe shi sai na Huzaifa yana daga gefe ya taho a guje yana cewa mahaifina ne ina ba su ji ba ce Allah ya gafarta muku Allah ya yafe muku ce amma mahaifina ne sai ta bashi hakuri ce a ba komai haka Allah ya kaddara kuma ya zanto waɗannan din Huzaifa bai canza musu fuska ba bai canza musu mu'amala ba bai canza komai ba tsakanin su sai ya zama sahabbai baki ɗayansu duk suna jin nauyin Huzaifa saboda wannan sahabi ne mai ilimi sosai shi ya ruwaito hadisin nan na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rana ya tsaya a kan minbari bayan sallar asuba yana ba su labarin halittar duniya tun daga farkonta tun kafin halittar annabi adam har zuwa halittar annabi adam ya gangaro ya gangaro yana ba su labari har sallar azhar ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko daga kan minbari aka kira azhar aka sallaci azhar sannan ya sake hawa minbari ya ci gaba da ba su labari aka yi la'asar haka magariba har sai da rana ta fadi amma sai da ya ba su labarin farkon duniya har ƙarshenta har zuwa wannan zamanin namu yace har sanda ƴan wuta za su shiga wuta ƴan aljanna su shiga aljanna duk annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gaya musu kaga masu cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba to rashin fahimtar nassi ne gaskiya amma ko kuma rashin fahimtar bayanin ko kuma rashin fitowa da bayani karara annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kansa da ya kirkiro wani abu na gaibu ya faɗa to wannan kam babu shi babu wani gaibu na daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ne akan kanshi amma gaibo ba waɗanda ubangiji subhanahu wataala yakan gaya mishi shi da shi suna nan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mishi duk abin da ai baka sani ba shine gaibu na ce misali yanzu waye san dan wuta waye san dan aljanna kaga wannan ai duk gaibu ne to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani Allah ya gaya maka tunda sahabbai sun fi dari waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yakan ce musu wani kai dan aljanna ne ko ana zaune haka yace yanzu wani dan aljanna zai shigo ko kuma yace wa zai yi kaza ni kuma Allah mun ce mishi aljanna kuma a samu wani din yayi shikenan ya zama dan aljanna ko kuma mutum ya zo mishi da jinya ce ya rasulullahi kai mun addu'a Allah ya yaye mu yace to maka addu'a Allah ya yaye maka ko kuma zaka yi hakuri ka shiga aljanna yace na yi hakuri ina son aljanna shikenan ko kuma yace jiya na ji takun takalmin wani a cikin aljanna wata rana ma yake ce yakan ce ma ra'aytuka al-yawma min ash-sharri wal-khair ban taba ganin wani wuni kamar wannan wajen alkhairi da sharri ba suka ce mishi menene alkhairi menene sharri ra'aytul jannata wan nar yau din nan naga wuta kuma naga aljanna kaga to waye taba ganin wuta waye taba ganin aljanna kaga gaibu ne labari ake ba mu gaibu ne to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani mala'iku gaibu ne Allah ya nuna mar yana gani aljanu gaibu ne Allah ya nuna mar ya gansu har ya yi musu wa'azi wasu sun karɓi musulunci ya jujo ma jujo gaibu ne alqur'ani ya gaya mana labarinsu amma gaibu ne tunda mu ba mu gansu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu to menene kuma gaibun wanda bai sani din ba yawa abinda zai faru gobe gaibu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa abinda zai faru gobe din abinda ba a gaban ka yake faruwa ba ana yana faruwa a nesa kai baka gun gaibu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaif ya rika faɗan labarin yaki alhali shi yana Madina ana can wajen yakin ana yi yana Madina ko kuma ya tura sahabbai su je su kawo Umar wani yace in kun je za ku same shi yana yin abu kaza kamar sai da ya tura sirna Khalid bin al-Walid a lokacin yakin Tabuka yace je ya kawo Umar wani sarkin wata kabila yace da za ka same shi yana farautar bauna yace kuma ya same shi yana farautar bauna din kuma ya kamo shi kaga duk wannan abubuwa ne na gaibu ubangijin sa yana sanar da shi gaibo ba da yawa waɗanda sauran mutane ba su sani ba wasu gaiboban Allah yana mashi izinin ya gaya wa mutane wasu kuma baya mashi izinin ya faɗa wannan ita ce gaskiyar magana yawa wata rana wani tambaye shi ya rasulullahi a ina nake yace kai dan wuta ne kaka can ma ina ganin ka a wuta wani tambaye shi ya Rasulullah ina yake waye babana yace masa wane ne babanka ya ga mar wani sakanin wanda ake nasarta shi zuwa gare shi wani kuma yace waye babana ya Rasulullah yace wane ne babanka ya ga mar ainihin baban shi na gaba to kaga duk wadannan ayyuka ne na gaibi yawwa saboda haka masu zafafawa a irin wannan abubuwan mutun ya rika sassauta ra'ayi saboda magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar irin sauran mutane bane in dai wani abu ne wanda ya shafi daraja da mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam kada mutun ka tsaya ana jayayya da kai akai saboda yanzu nan sai imanin ka ya zubi ba tare da ka sani ba yanzu nan sai imanin mutun ya zubi daga murya fa a gaban shi sai na Umar fa da sai na Abubakar suka daga murya suna magana a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce musu in kuka sake wannan imanin ku ya zizibi ba tare da kun sani ba yana Abubakar fa wanda yafi kowa imani in banda annabawa babu wanda yafi sai na Umar sai na Abubakar imani amma Allah ya ga mishi wannan aya tana nan a cikin suratul hujurat kiran sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ka buƙaci kiran sunan shi ne da kake kiran sunan dan ajinku ko abokinka yin haka kadai zai jefa mutum cikin fitinar kafirci ko kuma ya mutu Allah ya sanya shi a cikin azaba mai raɗaɗi ka gani aya tana nan a cikin ƙarshen suratul nur to Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin sauran mutane bane saboda dole ne mutum ya tsaftace harshen shi kada ka je lahira a same ka da kokarin tauye wani abu na darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a ranar hatta annabawa suna buƙatar ceton sa kai kuma a same ka a ranar shine abokin jayayyar ka a gaban Ubangiji ya za ka yi alqur'anin nasa ne sunnar tasa ce aljannar tasa ce ubangijin mai aljannar mai komai din nashi ne ta ina ka san Allah in ba ta dalilinsa ba saboda haka lallai ne mu rika sauta harsunan mu musamman in ana magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba darajar shi zaka faɗa ba to ba ruwanka da jayayya akan wani abu daban yawwa Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mana imanin mu yawwa wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar sayyidina Hudzaifa ibn al-Yaman yadda Allah ta bada gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la talbasul harira wal dibaj kada ku rika sanya hariri al-hariri ko dibaji na faɗi dibaji ko an fahimci shi al-hariri ne amma mai kauri wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda kada kuma ku rika shan ruwa a cikin ƙwaraye ko kofuna na zinare da azurfa wala ta'kulu fi sihafihima kada kuma ku rika shan abinci a cikin plate na zinare ko azurfa fa inna halahum fi dunya domin zinare da azurfa na kafirai ne a nan duniya su je su bi san ransu su ci abinci a cikin zinare da azurfa a nan duniya domin su ma ba wai dan Allah ya halatta musu bane sun kauce wa tsari ne na Ubangiji suke ci da sha a cikin zinare da azurfa din walakum fil akhira amma naku ne ku kuma mu'mine a lahira su kafirai kam a lahira ai ba su da wani rabo sai dai wuta hadisin yana karantar da mu abubuwa da yawa za mu rika daga cikin hukuncen fiqhu da ke cikinsa abu na farko haramcin sanya alhariri wanda aka yi shi daga yawan nan ta tsutsa magana ta riga ta gabata game da shi a cikin darasin da ya gabata alhariri babu sabani tsakanin malaman musulunci cikin haramcinsa sai dai halal ne ga mata sa iya sawa sa iya yin komai da shi kamar yadda ya zo daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yana cewa inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah azza wa jalla ahalla li inasi ummati al-harira wa al-dhahab Allah madaukakin sarki ya halaltawa matan al-ummata su sanya al-hariri da zinari wa harramahu ala dhukuriha kuma ya haramta shi a bisa mazajen al-ummata hadisin ingantacce ne imamu nisa'i ya rawaito shi a cikin sunan nasa hadisi na 2265 haka nan imamu tirmidhi shi ma ya rawaito shi a kan lambar hadisi na 720 imamu ahmad ya rawaito shi a cikin musnadu hadisi mai lamba 19731 da kuma na 19732 kuma duka kowanne daga cikinsu hanyar isnadin hadisin ingantattu ne. dibaji dama na yi bayanin sa yadda yake ko cewa alharini ne amma yana da kauri yana da kaushi haka to shi ma dai haramun ne maza daga cikin wannan al'ummar su sanya shi sai dai mata abu na biyu da zamu rika daga cikin hadisin shine haramcin ci ko sha a cikin zinari da azurfa duk kafetar mutum duk kudin sa to haramun ne ya ci abinci da cokalin azurfa ko wani zinari ko kuma ya ci ko kuma ya sha ruwa ko wani abin sha a cikin kofin zinari ko na azurfa haramun ne ko da ko cudanyawa aka yi da zinaran ko azurfan da wani karfan daban haramun ne musulmi ya amfani da shi ba wai ga maza da mata manya ba kawai hatta yara kanana haramun ne a yi musu amfani da shi ina nufin kamar zinari din da azurfa amma su mata za su iya yin ado da zinari amma cin abinci a cikinsa haramun ne ga mazan da matan baki daya amma su mata an halatta musu za su iya yin ado da zinari ko azurfa kaga a nan sai magana akan haƙorin maka na mutane ke sawa na zinari gaskiya haramun ne namiji ya yi ado da zinari ko ma wani iri ne haramun ne namiji ya yi ado da zinari sai dai in wani karfan ne daban ban sai dai da bidi a kyakkyawan zatura da nake yi da zinari ake yin shi ko azurfa wannan haƙorin maka musamman saboda yanayin tsadar shi dan riyalai ake biya masu yawa wannan dan haƙorin maka da kake gani to haramun ne dai namiji ya ado da shi abu na uku da hadisin ke karantar da mu shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace inna halahum fid dunya cewa wannan an barwa kafire su amfani da shi ne a duniya ba wai wannan yana nufin cewa su kansu yin amfani din da shi da suke a nan duniya halal bane a'a haramun ne su ma gare su amma saboda sun bijirewa dokokin Allah shi yasa suke yi to su kuwa dama a lahira ba su da wani rabo sai dai wuta abu na hudu da hadisin ke karantar da mu shine shin dalilin hana ci da sha a cikin zinari da azurfa saboda kada mutum ya ji wani alfahari ne a ransa ko kuma saboda cewa zinari da azurfa ana yin kuɗi da su ne domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai zinari da azurfa su ne kuɗin shi zinari daga shi ake yin dananir wato dinarai kenan ita kuma azurfa daga ita ake yin wannan dirhami wanda wannan shine ainihin kuɗi wanda shari'a ta sani to malamai duk suka ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ya barwa kansa sanin hikimar da ta sa ya haramta kawai kai dai mumini in aka ce Allah ya haram ya halatta abu kai sai ka yi shi in ka so in aka ce Allah ya haramta abu to wannan kam wajibi ne ka nisance shi amma akwai hal alhariri wanda yake suna'i ne wanda artificial ne suna yin shi ne daga polyester to wannan ba haramu bane za a gani shi ma an yi shi da laushi da komai wannan ba haramun bane shi ma suna cewa shi silk amma na polyester ne ba ainihin wancan din original din ba to shi wannan ba haramun bane dalili na farko shi ne saboda asalin shi halal ne polyester halal ne mutum ya sanya shi dalili na biyu kuma shi ne ɗabi'ar sa ta saba da ainihin ɗabi'ar alhariri wanda aka sani ainihin shi alhariri a ɗabi'i na asali din idan mutum ya sanya shi a jikinsa to in sanyi ake yi shi kuma sai ka ji yana baka ɗumi a jikinka idan kuma zafi ake yi sai ka ji yana baka sanyi a jikinka shi ainihin alhariri din to shi kuma irin wannan wanda ake yin shi daga polyester idan ana zafi sai ya ƙara ɗumama ka in ana sanyi kuma sai ya ƙara sanyaya ka a haka ne kuma malam mutari alhariri na wannan polyester misali mutum ya sanya tubabi na polyester in ana sanyi ai ƙara sanyi ƙara koɗa ka zai da sanyi in ce ko kaji wai har mannewa yake a jikin mutum idan kuma ana zafi sai ka ji kafin kowa jin zafin saboda tubabin jikinka na roba ne yawa in ce ko kaji kuma in ana guga ko saurin ƙonewa abu na biyu shine ya halatta musulmi idan ya samu larura misali kamar a ce hakuwar mutum sun girgide suna rawa sai aka ce idan ka sanya hakurin maka a bakinka rerar saka zai taimaka wa hakuwar naka wajen zama to wannan ya halatta sai ka an gane saboda larura ne idan a wajen yaki ko wani accident ya jinyo wato aka fere wa mutum hanci to ya halatta ka nemi zinari a kera maka hanci da shi na zinari karka dan dosana haka ya halatta wani sahabi ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi a zamanin jahiliya zamanin yakin kulab an fere min hanci sai nake yin wani hanci haka na takarda ina sawa sai ya kasance yana yin doyi ta Allah subhanahu wa ta'ala da hikima yake wannan hancin namu da muke gani wato iska ce mai zafi take fitowa daga gare shi ta nan kwakwalwarka take samun hutu kuma wata hikima ta ubangiji sai ya sanya maka hancin ya zamto ƙasa yake kallo ba sama ba saboda ka ƙara samun sauki amma duk wani doyi da kwakwalwa ke yi kai ba za ka ji ba amma hancin ka tabbas za a tare maka iskar da ke fita daga hancin ka a tare maka ita ta wuni daya a zuba ta a cikin wani abu sannan a ce ka shaka ba za ka so ka ƙara shakar ta saboda doyi ga Christmas ka ga Christmas in ce to ka ji to in ce ko ka ji to ka ga wannan duka yana koya mana ƙara gode wa hikimar Ubangiji subhanahu wata'ala da ya yi mu ya kyautata surar mu to shi wannan sahabin sai ya ce wannan hancin nashi da yake na takarda nan da nan sai ya yi ɗayan ɗoyi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ya nemi azurfa a zinari a yi masa hanci na zinari sai ya riƙa maƙalawa sannan shi ne sai yake yi kuma hadisin ingantacce ne Imam Tirmidhi ya ruwaito shi haka nan Imam Nasa'i da kuma Imam Abu Dawud duka sun ruwaito shi kuma hadisin ya inganta saboda haka idan aka cire maka wata gaba ya halatta za ka iya sanya ta zinari a wajen to haka nan ya zo a cikin littafin fiqhu na mazhabar Hanabila Hanbaliya halaccin yin marƙa takobi a yi ta da zinari ko azurfa ko wani abu na kayan yaki a yi shi da zinari ko azurfa misali in kai soja ne ko kana da lasisin riƙe bindiga za ka iya yin ta zinari bullet ɗin ma za ka iya yin da zinari yi mana a in ka harbi mutum in bai mutu ba kaga sai ya cire bullet ɗin ya je ya sayar ya yi magani abu anan na baku labarin wannan ba Hatimu Da'i ko ba ku labarin shi ba Hatimu Da'i wanda a zamanin jahiliya in zai je yaƙi zina abin nan cibiye shi ta zinari yake yi shi ne aka tambaye shi aka ce ranka ya daɗe ya haka sai ce to ai saboda kada maƙiyarmu ma su ce mun musu rowa in muka harbi mutum in ya mutu to zuri'ar shi sa samu kayan gado in zai sai da kibiyar sai su samu kayan gado idan kuma bai mutu ba in ya sayar ya yi jinya da kuɗin عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة سوداء في هلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل وانا حديث أنكر أشر سيرنا البراء بن عازب رضي الله عنهما بشينا ما هي فنسى بك ننسو صحابين قال يشي ما رأيت من ذي لمة سوداء بان تبقى نوان متن ما أبو تشن يلوتتشن بأن غاشي با في هلة حمراء تكين جاجا ينتفافي أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم واندي يكو كمر من زان الله صلى الله عليه وسلم با له شعر يضرب من كبيه maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mayarwacin gashi wanda yakan sauko har kan kafadinsa ba'id ma bainal mankibain maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana da faffadan kirji wato yana da mayarwacin kafadu laysa bil qasiri wala bil dawil shi ba gajere bane dubdub ko ba dogo bane dan kalili sallallahu alaihi wasallam na'am
wannan hadisin yana karantar da mu kyawun zubin halitta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko da zamu riƙa daga cikin hadisin shine mashru'iyyar wato barin gashi ya yalwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bar gashi shi wani lokaci ya zama yana saukowa harkan kafadinsa wani lokacin kuma yakan yanke shi ya zama iya kunnansa ya zuwa bayan kunnansa haka sallallahu alaihi wasallam sannan wani lokacin yakan raba gashin nasa gida biyu haka wani lokacin kuma yakan bar shi haka abu na biyu kamar yadda al'adar Larabawa take game da gashi idan yayi tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya gaba daya kayin nasa babu furfura sai kwaya 17 kamar yadda zuwa cikin hadisin sayyidina Anas bin Malik kaga dattijo ne dan shekara 63 amma duka kansa gashi 17 ne kawai furfurar kwaya 17 ce da kyawu sallallahu alaihi wasallam ga idanunsa gurin farin fari ne kar wajen bakin baki ne wuluk sannan ga mayalwacin gashin gira mayalwacin gashin ido girar tasa mayalwaciya ce ta lankwasu haka sanan kama za ta haɗe da juna sallallahu alaihi wasallam ga mayalwacin baki ga kuma wato karan hanci kyakkyawa sannan shi ba mai kumatu bane ba mai kumatu bane sannan kuma ba mai ramamman kun da kuke bane sallallahu alaihi wasallam haka yake su duk inda biyar zaka siffata kyakkyawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi kyawu kawai shikenan iya abin da zaka faɗa kenan waɗanda suka gan shi sukan ce kafin shi ba su taɓa ganin irin shi ba haka nan bayan shi ba su sake ganin wani tamkar shi ba shikenan kawai iya abin da zaka faɗa kenan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi gaban kwatanci shi ba wanda zaka ce mishi ai yayi kyau kamar wani ba shi ba zaka iya cewa darajar shi kamar ta wani ba shi yafi ƙarfin haka babu kuma wani wanda zaka ce kyawunsa kamar na annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zaka ce darajar shi kamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi babu tunda duniya take ba a taba ganin tamkar shi ba babu shi babu kuma kamar shi babu kuma kusa da shi ma sallallahu alaihi wasallam wannan dole ne kowanne musulmi ya kudurce wannan daga lokacin da musulmi yake ganin akwai wani wanda yake da wani abin da ya kai ko ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallam to kowaye wannan musulmin ya faɗi ba sauran imani tare da shi abu na uku da hadisin ke karantar da mu shine da yace fi hullatin hamra hulla hamra din nan ana nufin jajayen tufafi kamar doguwar riga ja sannan kuma da kwarjalle wani abu ne da suke daura shi haka kamar zani shi ma ja to wannan yana nuna mana halaccin sanya jajayen tufafi kenan kamar yadda malamai suke faɗa akwai wasu hadisan kuma da suka zo da cewa haramun ne sanya jajayen tufafi to sai malamai suka haɗa hadisan ko ce malamai suka rubu kashi biyu wasu da ba akan wannan na halaccin cewa ya shafe wa'incan na haramcin wasu kuma suka ce wa'incan na haramcin saboda suna da yawa to duk da cewa mafiya yawan su ba'ifai ne amma in aka tattara su gaba daya za su kai darajar siha wato darajar inganci da haka sai wasu malamai suke ganin wa'incan din za a dauka a yi aiki da su haramun ne musulmi sun yi jan tufafi sai malamai kuma kashi na uku suka ce za a iya hada hadisan duka biyun a yi aiki da su haramun ne musulmi ya sanya jan tufafi jaja wur amma zai iya sanya jan tufafi wanda a jikin shi akwai sanda ko wani zane haka na wata kalar ko baki ko farin zane haka yawwa ko kuma jan maroon haka ba wanda bai ba jaja wur irin wanda ko a tsakanin mutum 100 kake za a ce gayi can ko kan shi gayi can ba irin yawwa
kamar irin shi zai kayan kan ku sai jaja
ai suna sa fari indai shigar kwankwasiya ne ai suna sa fari ai fari ne da ja wannan ai babu komai game da wannan yawa saboda kada ƴan kwankwasiya ɗaliban ƴan kwankwasiya su ce a cikin ɗaliban bana akwai ɗan adawarsu yawa abu na biyar hadisi yana nuna mana kyawun siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
tunda Allah yake yin kyawawa bai kamar shi ba sallallahu alaihi wasallam shine kyakkyawan da duk wani kyakkyawa daga jikin nashi can ya doso nu abu na shida shine hadisin yana nuna mana wato irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kula da gashin kansa dan haka ba haramun bane musulmi musamman ma samari mutum ya gyara gashin kansa idan kada mutum ya mai da shi kuma ya zama kamar wani kamar ibada kaga saurayi yana kashewa gashin kansa kudin da baya bawa gyatumar sama zai sayo turaren turara kai na 2,500 ya sayo wasu mayuka na 7,000 kawai saboda wai ya gyara gashin kansa alhali gyatumar sa kuma in ya dan shigo ya gaisuwa da safi na aka ce ta roke shi 500 sai ya ga dama ya bayar ala ayi halin da sai mu kula sosai wajen wannan ina ganin nan zamu tsaya cikin darajojin ko cikin fadin darussan dake cikin wannan hadisi din duk da cewa kuma akwai abu ɗaya da ya rage mun faɗa ba game da tsawo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba dogo ne zan kalile ba kuma shi ba gajere bane dubduf ya kasance sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya tsakanin mutane bai taba tafiya da wani mutum da ake ganin wani dogo bane in suka jera su da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi tsawo haka nan kuma idan yana tsakanin sauran mutane masu madaidaicin tsawo to duk da haka dai sai ka ganshi nan ma ya dan kire su in yana tsakankanin jama'a to kakan ganshi daga kafada su zuwa sama zaka yafi sauran mutanen tudu in yana zaune a cikin sauran jama'a sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ان قوا مرقه سانيا ان قوا منا ينكونن زنفر ان ده سوران غراري a cikin addu'o'in mu ya daga cikin karfin imanin mutum damuwarka da sauran yan uwanka musulmi mun san ya sa a cikin addu'o'in mu da yayin da muke sujada da sauransu Allah ya yi musu halin da suke ciki